سمع جو عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو سارق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. باوان da Allah ta'ala ya azurta shi da ilimi bai azurta shi da dukiya ba, fa huwa sadiqun niyya, amma yana da kikkiawan niyya. Ya qulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan fa huwa bi niyyatihi, yana cewa ina ma ina da dukiya irin tawani, in yi aiki irin nawani. Annabi ya ce to yana nan tare da niyyar sa kuma ladan su daya. Wannan yana nuna cewa kikkiawan niyya idan mutum yana da ita to babu shakka yana samun ladan niyyar da yake da ita. Innamal a'malu binniyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saboda haka mutumin da ya yi niyya zai aikata wani aiki na kwarai, amma wani dalili ya hana shi samun damar aikatawa, ko yana so ya aikata amma bai samu ya aikatawa ba, to wannan shi ma yana da lada kamar ya aikata ne. Mutumin da ya saba qiyamul layli kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mutumin da yake qiyamul layli sai kuma rashin lafiya ko tafiya, sai sa bai yi ba, to yana da ladan yayi. Sauraka mutumin da ya saba tashi cikin dare a gidansa ya yi sallah, sai kuma ya kasance rashin lafiya ta hana shi samun yin wannan sallar, ko kuma tafiya ta zo masa ya kasance a halin tafiya bai zai iya yin wannan sallar ba, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladansa, wato ladansa ba zai dakata ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita yakin Tabuk yake cewa akwai mutanen da mun baro su a Madina, babu sanda zamu shiga wani kwazazzabo ko mu fita face suna tare da mu da zuciyarsu. Abinda ya hana su fito su biyo mu shine uzuri, saboda suna tare da mu alada. Annabi ya ce suna tare da mu alada, babu abinda ma habasahum illa al'uzr, ba abinda ya hana su fitowa sai uzuri. Don haka duk mutumin da uzuri ya hana shi aikata wani aiki da yake so yayi, ko dai uzurin ba shi da karfin da zai yi abun, ko ba shi abun na dukiya ne, ba shi da dukiyar da zai yi abun da mulki ake, ba da mulkin a hannunsa da zai yi abun, to Allah ta'ala zai rubuta masa ladan wanda ya yi wannan aikin. Saboda haka wanda yake nuna kenan kyakkyawan niyya tana da amfani, kuma wannan kaso kaga iliminsa ya yi masa amfani. Ga shi ba su da dukiyar, amma kuma Allah ta'ala ya ba su ilimi, sai ya kasance wannan ilimin ya musu jagoranci zuwa su ainihin ya musu jagoranci zuwa ga su yi kyakkyawan fata na cewa da suna da iko, da sun yi aiki iri kaza, Allah ta'ala ya ba su wannan lada. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum na uku, yake cewa wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighayri ilm la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا باخبث المنازل. sai bawan da Allah ta'ala ya bashi, wato ya bashi arziki, ya bashi dukiya amma bai azurta shi da ilimi ba, wato yana da dukiya amma kuma bashi da ilimi, fa huwa yakhbitu fi malihi, yana fagamiya da turkaniya a cikin dukiyarsa bai gaira ilimin ba tare da ilimi ba. la yattaqi fihi rabbahu, ba ya kiyaye dokokin Allah a cikin dukiyar nan da Allah ya bashi. wala yasilu fihi rahimahu, baya sada zumuncin sa a cikin wannan dukiya. wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, bai ma san Allah yana da wani haƙƙi a cikin wannan dukiyar ba. Annabi ya ce fa hadha bi akhbasil manazil, wannan yana mafi munin masaukai, wato masaukin sa a ranar gobe kiyama masauki ne mafi muni. kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya amma ba shi da ilimin addini, ba shi da ainihin wani kokari ne ya san halal, ya san haram, ya san dukiyar da ya kamata ya ci da wacce bai kamata ya ci ba, hanyar da zai nemi halal da abin da ba halal ba, bai da wannan sanin kuma bai da mai sani ba, wanda yana cikin hadari kwarai da gaske. shine zaka samu yana da dagawa idan Allah ta'ala, dan ganin Allah ta'ala ya ba shi dukiya. innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, Allah ya ce lalle dan adam yana dagawa, yana nuna ya isa saboda ganin ya samu wadata. so wannan abinda zai sa shi da gawan shine jahilci, irin wannan ne ya halaka Fir'auna, ma ya halaka Qarun, lokacin da ya Allah ta'ala ya bashi dukiya mai dimbin yawa wacce ta wuce lissafi. atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil-usbati wal-quwa wal-quwa, in qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin, وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سيأتي إنما أوتيته على علم عندي يتشهد من ياسم الله تعالى زي باشو أن ندوكير صبور ياسم قوكرن ديكي ياسم فافتكر ديكي ياسم يديكي هنا إذن سبتشي yadda yake kai komo yake gajiya wajen neman dukiya ta ya za a ce ba zai samu wannan dukiya ba to kaga wannan jahilci ne zai sa wannan jahilci ne yake sa wannan saboda babu hadari a ce ga mutum yana jahili bai san addinin sa ba bai san shari'ar sa ba amma kuma an bashi dukiya a hannunsa wannan akwai hadari tattare da wannan domin ba inda dukiyar nan ba za ta kai shi ba ba inda shaydan ba zai sa masa linzami ya ja shi ba dukiyar nan za ta halaka shi ta kowane nahiya saboda haka ubangiji haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi yace fa hadha bi akhbasil manazil wannan yafi wato kowa shiga matsayi ko kuma wani masauki wanda yafi kowane muni to sai kuma kaso na uku wa na hudu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abdul lam yarzuqullahu malan wala ilman da ba wanda Allah bai azurta shi da dukiya ba bai azurta shi da ilimi ba wato ba ilimi ba dukiya ga talauci ga kuma jahilci duk gaba daya fa huwa yaqulu dan haka yake cewa ma law anna li malan la amiltu bi amali fihi bi amali fulan da ina da dukiya da nayi irin yadda wani yake wato ya tuno irin wancan jahilin mai dukiya da irin yadda yake facaka a cikin dukiyarsa yana almubazzaranci yana wulakanta mutane yana ainihin saban Allah da dukiyarsa sai ya rika ganin shi ba da yana da dukiya tabbas ba abinda zai hana shi shi ma ya kwaikwayi irin wancan yayi aiki irin nashi shi ba da dukiyar amma yana mummunan wato mummunan tunani to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa bi niyyatihi fa wuzruhuma sawa to yana nan tare da niyyarsa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa tunda abinda yayi niyya kenan shikenan shi ma zai zama tare da shi a cikin wato zunubi sai su daidaita a cikin zunubi saboda haka kaga waɗannan mutane ko ka san mutane guda hudu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa babu wanda yake fita daga cikin ɗaya daga waɗannan kaso kai kokari ka zamo a cikin kaso na ɗaya ko na biyu in Allah ta'ala ya wadata ka da dukiya to ka zamo a kaso na farko wanda zaka san cewa zaka nemi sanin ilimi ka san halal ka san haram kai kokarin kaucewa haram ka nemi halal ɗinka ka kuma yi amfani da wannan dukiya wajen taimakon al'umma wajen taimakon ƴan uwanka da danginka da talakawa makusantanka da na nesa da kai ruwan da kake ganin ya cancanci a taimaka masa kai kokari kai wannan ka fitar da haƙin Allah daga cikin dukiyar da Allah ta'ala ya baka to zaka zamo cikin kaso na farko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kai kokari in baka da dukiya ka zamo a cikin kaso na biyu koda ubangiji ta'ala bai baka dukiya a nan duniya ba in kai kyakkyawan niyya to babu shakka zaka zamo cikin lada zaka yi tarayya da wancan a cikin lada shi yasa Zaid ibn Aslam yake cewa wani mutum ya je yana tambayan malami a gaya masa yana tambayan malamai sai gaya masa wani aikin da zai rika yi kuma ba zai gushe ba yana cikin aikin alkhairi ba kakkautawa ba da riba rana wani aiki ne zai rike wanda a koda yaushe awa 24 cikin aikin yake to shine sai aka ce da shi wato yayi aiki na kwarai idan kuma sanda ba zai iya yin wani aiki ba yayi kudura aniyar wani aiki da a ce yana da dama da yayi shi to wannan shi ma kudura aniya din da zai yi a cikin zuciyarsa ya himmatu shi ma aiki ne saboda haka sai ya kasance a cikin kowane lokaci aiki yake sanda yake da dama yana yi sanda ba shi da dama kuma yana da niyya to sai ya zama cikin aikin alkhairi yake mustamirran ba tare da yana katsewa ba to kai kokari ka zamo cikin kaso na farko in Allah ya wadata ka ko ka zamo cikin kaso na biyu in ma baka da wata wadata kakkai yadda ka kwado cikin kaso na uku ko na hudu kaso na uku wanda Allah ta'ala ya ba su dukiya amma kuma ba su san haƙƙin Allah a cikin dukiyar nan ba suna fagamniya ba su san abin da yake shari'ar Allah ba ba su san haƙƙin kowa ba a cikin wannan dukiya to wannan babu shakka hadari ne kakkai yadda ka zamo cikin kaso na uku ko na hudu waɗanda su ba su da ilimin wanda kuma ba su da dukiyar amma kuma zuciyarsu ba mai kyau ba suna tunanin ina ma suna da dukiya su ma su yi abinda wancan mai saban Allah yake da dukiyarsa babu shakka babu asarar da ta kai wannan shi yasa wani daga cikin malamai yake cewa arba'atu ta'jabtu min shanihim فالعين في فكرتهم ساهرة فواحد دنياه مبسوطة قد أوتي الدنيا مع الآخرة وآخر دنياه مقبوضة وبعدها آخرة وافرة وثالث دنياه مبسوطة ليس له من بعدها آخرة سنة ورابع أسقط من بينهم ليست له دنيا ولا آخرة يجي متاني قدا هدو إنا ما ماكن شأنن سوء إنا قوانا باباتي ana ido na bacci ina ta mamakin sha'anin waɗannan mutane hudu na farko wa wahidun dunyahu mabsuqatun da farko duniyar sa a shimfida take Allah ta'ala ya bashi duniya qad utiya dunya ma al-akhira an bashi duniya an bashi lahira shine kaso na farko daga shi Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi kuma yana ce da dukiyar sa inda ya dace wa akharu dunyahu maqbudatun wa kuma a rike duniyar ba a bashi ba wa ba'daha akhiratun wafira amma can bayan ta kuma yana da wato lahira wacce ke mai cikakken sakamako da zai samu da ni'imar da Allah ta'ala ya tana da masa bi dimbin yawa da zai je iske saboda kyakkyawan niyyarsa sai na uku wa thalithun dunyahu mabsutatun laysat lahu min ba'daha akhira sai kuma na uku wanda an shimfida masa duniya amma iya nan ne kawai bashi da abinda zai samu a lahira bashi da lahira sannan na hudu shine qad usqita wa rabi'un usqita min bainihim na uku kuma gashi nan ya sashe ne a tsakanin su laysat lahu dunya wala akhira bashi ba duniyar ba lahirar Allah kake ya shemu Allah ta'ala yana cewa unzo kayfa faddarna ba'dhum ala ba'd والآخرة أخبر درجات وأكبر تفضيلا كدوبا كذيد مكفي في تساشن سأكن ساش أما وللآخرة أكبر درجات أما لاهرة إتشت في قلما درجوجي وأكبر تفضيلا كما إتشت في قلما وجم فللا دفي فيكو سودا كون دي سامو درجة لو كاتا لاهرة بابو شكا ونشين دي سامو ببالبوك ونشين دي سامو مزعي ونديكي مدوككي الله كسامو داتي
تامين سمعني tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Abu Abdullah bin Shekara wanda ke cewa malaina sun karin bayani akan hadisin da ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqulu lil hammam illa bi mizari
wannan hadisi ne tabbatacce Imam Ahmad ya fitar da shi Hakim ya fitar da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu halilatahu al hammam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al hammam illa bi mi'zar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda duyi imani da Allah da ranar lahira kada ya shigar da matarsa cikin hammam gurin wanka haka nan wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya shiga gurin wanka face ya daura wato kwarjalle ko gyauto a jikinsa sannan ya ci gaba da cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlisu fi makanin tudaru fihi al-khabar kada ya zauna a gurin da ake wato zagayawa da giya a gurin kada ya zauna a gurin da ake shan giya wannan hadisi ne da ya tabbata ko wanda yake cewa cikin musnad Imam Ahmad da Mustadrak na Hakim da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan al-hammam al-hammam shine gurin wanka larabawa da farko ba su san a ware wani guri a cikin gida a zagaye shi ana wanka ba abinda aka sani wato a rayuwar farisawa mutanen farisa sun kasance sukan yi hammamat wato sukan yi guraren wanka wanda zaka je ka biya kuɗi ka shiga kai wanka to ba guri ne wanda zaka samu ba wai an yi shi daban-daban inda wannan in ya shiga baya ganin wancan ba a guri ne wanda in aka shiga in ka shiga gidan wanka din zaka iske mutane duk a ciki ana wanka saboda haka in aka samu mara kunya zai iya tsirara ma ya shiga yin wankar sa a da can haka ake kafin a rika yin bandakuna a gida ko guraren wanka a gida hammam guri ne da ake tanada wato dakuna ne na wanka amma gidaje ne na wanka amma kuma in aka shiga duk hada ake maza da mata to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar cewa duk mutumin da ya imani da ranar lahira ya imani da Allah da ranar lahira kada ya kuskure ya dauki matar shi ya kai ta gidan wanka sannan in shi namiji zai shiga gurin da ake zai yan uwansa maza suke wanka to ya daura wani abu a jikin sa kai ya shiga tsarara wannan shine abin da hadisin yake ne ba wai ana nufin gurin wanka irin namu ba wanda yanzu an kewaye shi an killace shi kuma mutum shi kadai zai shiga da can ba haka hammam yake ba hammam aiki ne ake tana da ko gida duk wanda zai yi wanka kawai zai je biya kuɗi ya shiga in ya shiga zai je samu su a cikin gida su ma abinda ya shigo da su su yi wanka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar kada mutum ya kai matarsa irin wannan gurin ya ce ta je su je su yi wanka sannan in shi zai shiga to kada ya kuskure ya shiga ba tare da ya daura zani a cikin sa ba daura zani kai ya shiga tsirara wannan shine abinda hadisin yake nufi don na san wasu za su iya karantawa su fahimci kawai ana nufin in dai ka shiga gurin wanka to kakka yadda ka zauna ba tare da wani ka daura tawul a jikinka ba wani zai iya yawo da hadisin ya ce ashe ma annabi ya hana ayi wanka ba tawul a jiki kuma ba wannan ake nufi ba hammam ba shine irin wannan hammam din da yanzu muke amfani da shi ba irin nasu na da na gaba ɗaya ne na bai ɗaya ne kowa da kowa zai shiga guri guda ake haduwa na'am
to sai tambaya ta gaba da take cewa malam matar da ta yi barin cikin da bai zama ɗa ba kuma take zubar da jini shin za ta iya yin sallah
duk bari jinin da yake fita tare da bari magana mafi inganci mafi rinjaye shine jini ne na daidai yake da jini na nifasi na biki saboda haka za ta zauna kamar yadda mai jinin biki suke zama in ya dauke shi kenan in ya dauke ta yi wanka ta ci gaba da ibada in kuma ya ci gaba da zuwa to adadin kwanakinsa kwana 40 ne in ya wuce kwana 40 to shi kenan ya zama jini na larura sai ta nemi magani kuma ta ci gaba da ibadarta
sai sakon maman kairawa da take cewa malam ya ingancin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cin abincinsa shin yana ci ne yana shan ruwa ko kuwa sai ya kammala tukunna yake shan ruwa
to ban ga wata magana ba da ta shafi wannan cewa in yana ci yana shan ruwa yana ci yana shan ruwa shi shan ruwa ana yin shi saboda bukata a wani lokaci bukata takan sa kana cin abinci ka sha ruwa domin kana cin abinci ka shaki kaga dole ka sha ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana dai akan shan ruwa cewa mutum zai sha ruwa kada ya sha bi nafasin wahid kada ya saka kwan ruwa a bakinsa yayi ta kwakwada babu numfasawa in zai in ya sha in zai numfasa ya cire bakinsa ya numfasa sannan ya kuma sawa ya numfasa alƙalla sau uku kamar yadda ya zo a sunna sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan in zai sha kuma ya sha a tsugune kada ya tashi tsaye in ya sha a tsaye zai wato shi dan zai tarayya da shi a cikin abin shansa wannan duk an nuna wannan in mutum saboda ɗaya ne aka kawo abin sha a fara da nadama in aka girmama wani aka fara bashi saboda shi ne babba wannan babu laifi amma in har na dama ya ce shi ba zai so a ketare shi ba shi a fara yadda aka ci daga dama ya matsa ya ce sai an bashi haƙƙinsa to a fara daga dama wannan duk sunna ta zo ta yi bayanin wannan amma maganar sai an gama ci za a sha ko sai ana ci ana sha wannan ban ga wani bayani game da cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yake yi ba na dai ga wasu maganganu daga malamai kamar wanda suke cewa yana da kyau ka sha ruwa sai ka gama cin abinci ka bar shi daga ƙarshe akwai wanda sun kawo wannan amma ba hadisi ba ne
sai tambayar da ke cewa malam menene abin dogaro wajen zaɓar limami
za a zaɓi limami bayan nagartarsa ta fuskar wato tsoron Allahnsa a duba ilimi shi ne kan gaba ma sai an fara tabbatar da iliminsa sana duba tsoron Allahnsa da nagartarsa ba mutum ne wanda yake wanda zai zubar da mutunci mai zubar da mutuncinsa ba mutum ne wanda yake mustaqimi mutum ne wanda yake na kirki nagartacce sannan ya zama yana da ilimi na addini in an samu wanda yake yafi karatun Qur'ani shi ake gabatarwa ya ummul qauma aqra'uhum bi kitabillah wanda annabi yake cewa wanda ya fi su karatun Qur'ani to sai a gabatar da shi karatun Qur'ani a da can ba wai karantawa bane har kawai ba tare da sanin ma'anarsa ba a gaskiya in aka ce karatun Qur'ani a da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗar irin waɗannan maganganu duk wani makaranci zaka samu ya san me yake karantawa aka bujuro da ayoyi zai iya sanin abinda ayoyin suka san kunsa kuma zai iya sanin fiqihunsu hukunce-hukuncen da suke ciki. Wannan sune makaranta a da. Ba wai kawai suna karanta harafin bane ba san abin da suke faɗa ba. Idan muka koma tarihi muka ji yadda sahabbai suka dauki Alkur'ani a bayan a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun kasance idan suka dauki aya 10 ba sa tsallake ta, su ƙara gaba sai sun san ma'anarta, sannan kuma sun san abin da yake cikin ta na aiki, sannan ake ƙara musu. Shi yasa za ka ga sahabi guda ya dau lokaci yana haddace sura guda ɗaya kafin ya haddace, ba wai dan ba shi da kwakwalwa da zai haddace ba ne, ko dan mun fi shi kwakwalwa mu a yanzu a cikin dan kankanin lokaci mu haddace shi kuma ya dade bai haddace ba, a'a sai dan saboda shi ba kawai gundarin bakin yake dauka ba, yana daukan bakin da ma'anoninsa da kuma aiki da shi. Shi yasa sayyidina Abdullahi dan Umar ya zauna shekara 8 yana karanta suratul Baqara, saboda kawai ba wai ma gundarin bakin bane yake karanta tare da bibiyar ma'anoninta da neman sanin abinda ta kunsa, sannan kuma da kokarin dabbaka abinda zai iya aikatawa a cikin rayuwarsa. To dan aka ce al-aqra shine wanda ya san ilimin addini, ya san kuma abinda alqur'ani ya kunsa. Amma za ka dauko mutumin da kawai ya haddace qur'ani amma bai san ya ake sallah ba, tsarki ba wata kila bai iya ba, bai san hukunce-hukuncen tsarki ba, bai san ya ake sallah ba, bai san ya ake mustahabban sallah ba da sunnonin sallah farillan tawayi, duk bai sani ba. In batun sahau ya kama shi bai san ya zai sahau ba, wanda za ka samu mahaddaci ne amma bai san ma ya ake sahau ba, yaushe ake kabali, yaushe ake badi, duk bai sani ba. To wannan ko ya fi kowa karfin hadda ba za ka sa shi liman ba, sai ya san waɗannan, domin waɗannan su ne abin da ake bukata, ba sauke Qur'ani zai ba a cikin sallar. Don haka wannan shi ne ma'anar aqra'u, wanda ya san Qur'anin ya san ma'anarsa. To wannan shi za a fara gabatarwa, idan babu ko sun yi daidai a wannan, to sai a kuma duba wanda ya fi sunna, ya san sunnoni na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karanci hadisai da dama, ga Qur'anin ga hadisin, to sai a ƙara, sai a ce shi za a gabatar. Idan babu sai a duba ko aqdamuhum islaman aqdamuhum hijratan akbaruhum sinnan, har zuwa kan wanda ya fi shekaru, ya ce to an sun daidaita duka a komai, to sai a duba wanda ya fi shekaru sai a gabatar da shi. Wannan shine abinda ake duba yayin da za a zabi liman, a duba iliminsa musamman alqur'ani, sannan kuma a duba nagartarsa ta fuskar adalcin sa, mutum ne mai adali ba mutum ne wanda yake fasiki ba.
To sai tambaya ta take cewa wace addu'a ce halatta na lazimta, dan uwana ne ya bata kuma malam ka taya mu da addu'ar Allah ya bayyana shi daga MSC gadan kaya.
So addu'a za a yi ta yi masa Allah ta'ala ya bayyana shi, Allah ta'ala ya fito da shi, ya kubutar da shi, ya bayyana shi lafiya. Wannan shi ne abinda za a yi ta yi masa, ba wata addu'a ce sananniya ta batattu ba. Wannan koda da Hausa mutum yake faɗa cewa Allah ka bayyana shi, Allah ka nuna mana shi, Allah ka fitar da shi, Allah ka fito da shi, wannan duk ita ce addu'ar, ba wai tana da wasu lafuzza na musamman ba. A iyaka dai kawai mutumin da zai yi addu'o'i cikin neman biyan bukata, yana da kyau ya kintaci lokutan da aka fi ansa addu'a, misali ya yi a cikin su, ko kuma ainihin ya yi su bayan wata ibada, bayan ya gaddamar da wata ibada sai kuma ya addu'a cewa ga bukata ta, ya Allah a biya mu, ya ci gaba da wannan.
To sai tambayar da ke cewa malam, da Allah a yi fadakarwa ga iyayen da ke yi wa ƴaƴansu mata auren dole daga Bello kanfa.
To babu shakka auren dole ba shi da mahalli a addini, ba yadda a yi wa mace budurwa ce ko bazaura auren dole ba, ma'ana dai a aura mata wani wanda ba ta san shi, ba ta ra'ayinsa, ko da iyayen sun ga yayi musu suna ra'ayinsa, matukar dai ita yarinyar ta nuna cewa ba ta san shi, to babu alkhairi a cikin irin wannan auren. Galibi abubuwa suna ta faruwa a dalilin irin wannan auren, waɗansu ma za ka ji wato ba daɗin ji ce mace ta kashe mijinta, ko ta kashe ma wasu tare da mijinta saboda an mata auren dole. To kaga waɗannan abubuwa ne duk da ya kamata a yi la'akari da su, a ɗau darussa da gare su, a san cewa abinda duk musulunci bai zo da shi ba, ko bai yadda da shi ba, to yinsa ba fa zai jawo alkhairi ba. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shi ya faɗa, yake cewa mace wal bikru tustazan wa idnuha simatuha, wato macen da take budurwa ce a nemi izinin ta. To kaga duk mutumin da aka ce a nemi izinin sa, ai kaga ba batun kuma ai masa auren dole. In har za ai masa auren dole, to me amfani a nemi izinin sa? Nabi ya ce in ta yi shuru ta yadda, wannan karina ce za ta nuna haka. Wannan su al'ada su ba za su iya magana ba, amma akan iya fahimta daga shuruɗin su. In ba su yadda ba, to za su yi magana, ko kuma za su yi wani abin da yake nuna ba su yadda ba. A yanzu wata in ta yi shuru ba ta yadda ba ne, in ta yadda to za ta yadda. Saboda haka abinda dai ake bukata shine a samu izinin ta. To tunda har Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wal bikru tusta'mar ko tusta'zan, cewa budurwa a nemi izinin ta, kaga ya nuna kenan ba a mata auren dole. Koda kuwa a baya a mausulin tafai an rubuta cewa uba zai iya tilasta yarsa karama ko take budurwa ya mata aure na tilas. To a yanzu abubuwa sun canza, an ga irin abubuwan da irin wannan auren yake haifarwa, kaga bai kamata a ci gaba da tafiya akan irin waɗannan fatoyin ba. Ko wanda za su dage akan cewa a cikin littafin fiqhu an ce uba yana iya tilasta wa ɗansa karama ko wacce take budurwa tilasta mata ya aure ko aura mata wani wanda baya, ba shine zabin ta ba. To in da ana karanta wannan kuma ana yin amfani da shi, kuma ana zauna lafiya, yanzu abubuwa sun canza gaskiya, ana samun matsaloli. To barantana ma ba nassi bane daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba hadisi bane da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisan ma sun saba ma wannan, ko wacce ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko wacce ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama take gaya masa cewa ubanta ya aurar da ita ga wanda ba shi take so ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo ubanta ce, to ka aurar da ita ga wanda ba shi ne zaɓin ta ba, saboda haka ke kina da zaɓi yanzu, ko ke yadda da abin da ubanki yayi, ko kuma yanzu shi mijin ya sake ki ki koma ki auri wanda kike so. Ta ce a ta yadda da zaɓin ubanta, illa iyaka ta yi haka ne don ta nuna cewa iyaye ba su da haƙƙin su tilasta wa ‘ya’yansu su yi auri wanda su suke so. Wannan asar ɗan hadisi yana da cikin musannaf Ibnu Abi Shayba, kuma yarinyar budurwa ce ba wai bazawara ba ce. Saboda haka babu wani dalili da za a fake a ce aurawa yarinya wanda aka ga dama, sawa'un tana so ko ba ta so, ko kuma ai wata aure wannan maslaha, wato shi uban saboda wata maslaha da yake da ita da wani, kawai ya ɗauki ‘yarsa ya ba shi. Wannan duk bai dace ba, kuma ba shi da mahalli a cikin shari'a, kuma sakamako da ake gani da na wannan abubuwa sakamako ne mara kyau, ya kamata a yi kokari a gyara.
To sai tambayar da ke cewa malam mutum ne yake da janaba bai yi wanka ba, kuma har sai da yi sallolin azhar har zuwa isha sannan ya tuna, to ya matsayin waɗannan sallolin?
To in ya tuna cewa ya yi salloli da janaba, sai ya yi wanka ya sake sallolin da ya na baya.
To sai tambayar ta gaba da ke cewa shin akwai wata alaka da ta halatta tsakanin mutum da aljanu?
To aljanu wata duniya ce daban, mutane kuma wata duniya ce daban. Kowanne wata halitta ce da Allah ta'ala ya yi mai zaman kanta. Halittar mutane daban, halittar aljanu daban, abincin mutane daban, abincin aljanu daban, rayuwar mutane ta daban, ta aljanu daban, gurin rayuwarsu daban, gurin rayuwar mutum daban. Saboda haka babu wani abin da zai haɗa su, in kuma har suka haɗu to akwai wani dalili. A can baya Allah ta'ala ya bawa Annabi Sulaiman mulki ga mutum da aljan, wanda shi ya addu'a ya roki Allah ya mishi wannan, ya sadaukar masa da wannan mulkin, yake cewa kamar da Allah ta'ala ya gaya mana qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, ya Allah ka gafarta min kuma ka bani mulki wanda bai dace da wani ya samu irin shi ba, domin kai ne mai yawan kyauta. Allah ta'ala ya bashi mulkin mutum da aljan, ya zama ya hore masa aljanu waɗanda suke masa aiki ba dare ba rana, yana umarta su yi masa dukkan bukatunsa, yana aikinsu duk inda yake so, suna jin tsoronsa a matsayinsa na wanda yake shugabansu. To wannan mulki ne da Allah ta'ala ya ba wa Annabi Sulaiman lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai aljanun da suka zo suka musulunta, Allah ta'ala ya turo ya kado su suka zo suka saurari alqur'ani kuma suka musulunta suka koma cikin mutanen su suka ci gaba da gargadi. Wannan ya nuna kenan sukan halarci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa, su amfana da karatunsa su koma cikin mutanen su su karantar. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yani ila rushdi fa amanna bih wa lan nushriku bi rabbina ahada. Allah ta'ala ya ce kace amon wahayi wani wasu jama'a na aljanu sun zo sun saurari alqur'ani suka koma suka ce lalle mu mun saurari wani abin da ake karanta mai ban mamaki, yana shiryarwa zuwa ga shiriya kuma za mu taba hada Allah da wato hada wani da Allah ba, wato mun daina wani abin da yake shirka. To isarafna ilayka nafara min aljinn istami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qaumihim munzirin. Allah ta'ala ya ce lokacin da muka kado maka wasu daga cikin aljanu suka zo suka saurari alqur'ani da suka gama saurara suka koma suka ci gaba da wa'azi cikin mutanen su. To wannan ya nuna cewa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ma ba lokacin sa ba aljanu za su iya zuwa su saurari karatu a cikin inda mutane suke karatu su koma su ma su karantar da mutanen su. Irin wannan alaka akwai ta amma ba alaka ta ainihin a zo ana harkar ko kasuwanci ko ciniki ko saye da sayarwa ko ta hulɗa irin ta mutum da mutum ba, har ma ta kai wasu su rika cewa ko sun aure aljinu ko wani ciya ta ce ta ce ta aure aljani ko wani ya ce ya aure aljana. Wannan duk ba gaskiya ba ne, ba wani wanda zai ce ya aure aljana ko ta aure aljani. Wanda ta zo da ciki ba ta da miji a nemi ta samu wannan ciki wajen bin bahasi ta ce ita wani aljani ne ta aura, in aka bude wannan kofa shikenan duk wata fasika sai ta fasikancinta ta ce ta aura aljani. Ko mutanen aljanu ba jinsin mu bane, aure ma tsakanin mutum da aljan ma ba zai taba yiwuwa ba, ba zai yiwu ba. Saboda haka irin wannan alaka babu ita, mutum ya ce yana sarrafa aljanu. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa lokacin da fasikan aljanu suka kawo masa wato hari suna kokarin su bata masa sallar sa, da ya shake wani kanshe sakin sa yayi yake cewa sahabbai ba dan addu'ar dan uwana Sulaiman ba, da sai in daure shi a cikin dirkan masallaci har yaran Madina to su ta zagayawa da shi. To sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman wanda ya roki Allah cewa bashi mulkin da kada a bamu wani irin sa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba. Shi yasa ka kaba a tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji inda ya ainihin a ce ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani aljani Makka ko ya aike shi Yaman ko ya aike shi Masar ko ana wani yaki ya ce a gaya wa kabilar aljanu kaza su zo su taimaka mana, duk shi kadai shi da sabban su suke, ba wani mai tarazan da tarihin Annabi da zai zo yana karanta maka wannan ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimakon aljanu. Duk abin da ya tashi sai dai ya tura sabban sa wani tota tafiya ce da za a yi ta kwanaki kafin aje gurin da za a je. Amma ba mu ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda Annabi Sulaiman ya tura ifritun min aljinni ya je ya dauko gadan Sulaiman abin nan ya afwan yadda ifritun min aljinni ya ce ana atika bihi qabla an taqum min maqamik, ya ainihin bigi kirji cewa zai taimaka wa Annabi Sulaiman ya dauko masa gadan Bilkisu ba. Ba mu ga irin wannan a cikin sirrin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba dan tsarewaccen addu'a ta Annabi Sulaiman alaihi salam. So da haka babu wani kuma wanda zai ce shi yanzu aljanu suna masa hidima, yana ainihin sarrafa su, yana jujjuya su, yana sa su, yana hana su.
Sai wata tambaya da ita ma take da alaka da wannan batu da yake cewa mallan ya hukuncin mutumin da shi kuma aka yi masa ruqiya sai aljanun suka nemi za su rika zuwa suna amfani da gangar jikinsa a wasu lokuta yana bai wa mutane magani na cututtuka daban-daban har ma da bayar da shawarwari da sunan taimako kuma ya matsayin su masu zuwa don karɓar maganin. Daga Abdulaziz Muhammad.
To babu wani aljani da zai ce wai yana taimaka maka, wannan mun faɗa haka. In har akwai aljani da yake taimaka maka to kai ma kana taimaka masa, sai dai ku yi cuɗani in cuɗe ka, kai masa abinda Allah ta'ala baya so na shirka shi kuma ya taimaka maka a irin wannan yanayi. Amma kawai ka rika sarrafa shi ko ya rika cewa zai rika kawo maka magani, wannan duk ƙarya ce, duk damfara ce. Allah ta'ala yana cewa wa nahshuruhum jami'an يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وبنجي يجي ران ذا متكلا سقبا يا معشر الجن يا كوتا ران الجنو قد استكثرتم من الإنس كن بترد متاني دياوة قال أولياؤهم من الإنس واتو أبو كان هركسو cikin mutane su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din shashin mu ya je da sashi dadi ne wato mun je da su dadi sun je da mu dadi mun musu abin da suke so su ma suke mana abin da muke so suke so to wannan shine alakar da za a iya samu tsakanin mutun da aljan ta ya bauta ma aljani din nan ko ya saba wa Allah shi kuma aljani din nan yayi masa abin da yake kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana alakar su da bokaye su sato ji su je su sato ji gaskiya daya su kawo boka ci kuma boka ya gauraya ta da ƙarya ɗari su haka alaka ce ba mai kyau ba mummuna alaka ce kuma alaka ce da shi shedan din shine a sama ba shine a ƙasa ba ba mallakar sa shi dan adam din zai yi ba ta yadda zai zama shi abinda shi dan adam ne yake so ba haka bane sai dai ya zama yana neman wani tsari daga wajen shedan din annahu kana rijalu min al-insi ya'uduna bi rijali min al-jinni fazaduhum rahaqa wasu mazaje daga mutane sukan nemi tsari a wajen mazajen aljanu sukan aljanu kuma su wanne ya kara musu jiji da kai ya kara musu girman kai ya kara musu zalunci suka ce ashe ma mutane tsoron mu suke ji saboda haka wannan shine mutum yazo ya ce wai aljani ya shiga cikin wata ko ya shiga cikin wani daga baya ya rika taimakon sa yana kawo masa magani kuma ya zai ya fahimci cewa aljanin gaskiya yake faɗa tunda makaryata ne kuma cuta ne har ma yazo yana cutar da wani yana shiga jikin dan adam aljani ya shiga cikin dan adam ya rika cutar da shi yana azabtar da shi wannan ba daidai haramun ne yake shi aljanin yana abinda ba mai kyau ba yaro aljani ne fasiki fasikin aljani kuma ya zama shi zai rika kawo maka magani ka yadda cewa abinda ya kawo maka gaskiya ne shi kansa wannan akwai wauta saboda haka a guji dan damfara masu cuta cutar da jama'a suna ainihin ƙara jefa su cikin wato wahala da ramin halaka.
To sai tambaya ta gaba da ke cewa malam ya matsayin sauke alkur'ani da nufin neman biyan wata bukata.
Karatun alkur'ani a karan kansa ibada ne, ibada kuma ana so ka yi ta da ikhlasi, ka yi ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, sai hada waɗannan sharuɗa guda biyu, ikhlasi da kuma muwafaka ko mutaba'a. Zama na kayi ta da ikhlasi dan Allah kai sannan kuma ka dace da shari'a to karatu alqur'ani a karan kansa shi ibada ne duk abinda zaka karanta harafi ɗaya na alqur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana da lada 10 in ka karanta harafi ɗaya kana da lada cikakke kuma za a dabbanya maka shi har 10 falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha kowane harafi za a baka lada kuma ladan nan za a rinka ninka maka shi 10 shi kaga ibada ce karatu alqur'ani ibada ce to duk abinda ka kai na bautar Allah wanda kai shi dan Allah tare da ikhlasi kana yi addu'a bayan ka gama cewa Allah ta'ala wannan aiki da nayi ya ubangiji ta'ala kai min kaza kai min kaza sai rabbana amanna faghfir lana dhunubana ya Allah mun yi imani dan haka ka gafarta mana dhunubanmu kaga suka ce mun yi imani wannan aiki ne mai kyau da suka yi sai suka yi addu'a a bayan su suke faghfir lana dhunubana don haka ka gafarta mana dhunubanmu don haka babu laifi don ka yi aikin alkhairi ka nemi kuma Allah ta'ala ya biya maka wata buƙatarka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi ku roki alqur'ani ku karanta qur'ani ku roki Allah ta hanyar kamun kafa da shi don haka in ina da buƙata ko kana da buƙata muka na dau alqur'ani ko kai ma ka dau alqur'ani ya tsoro bukata ka karanta sau ka karanta sura ɗaya ne sura biyu izu ɗaya izu biyu izu nawa ɗaya da ya sawwaka kai addu'a dan shi kansa saukewar ba wai sharadi bane ba za ka yi addu'a ba ko kuma in ka yi addu'ar baka sauke ba za ta karbu ba ko in ka sauke za a fi karba a'a sai ka karanta qur'anin ka sauke kuma wani ya karanta fatiha kawai ko ya karanta inna ladaina ko qul huwallahu kadai yayi addu'a a bayanta kuma Allah ya karba kai mai saukar alqur'anin bai karba ba saboda me saboda shi yayi da ikhlasi kai kuma ba da ikhlasi kai ba shi yayi da sunan bautar Allah kai kuma ba da wannan kai ba yanzu mutumin da za a zo a bashi kudi a ce ga kudi muna so ai mana sauka alqur'ani kaga wannan ba da Allah yayi karatun ba an biya shi ne yake yanzu a ce yau wani yazo yace yayi sauka yayi addu'a akwai kudi da za a bashi sai yazo yayi ai sauka din nan yayi addu'ar sai bai bashi ba gobe ya dawo yace kai sauka kai addu'a zai ce to ai wancan ma baka biya ni ba kaga alamar cewa ba da Allah yayi wancan ba in da Allah yayi wancan ba maganar cewa bai biya shi wancan ba ko yayi masa alƙawarin yayi masa alƙawarin 10,000 ya ka masa 5,000 sai a shiga rikici ai ba haka muke da kai ba ka san harkan nan 10,000 muke da kai yanzu ka mun 5,000 nan gaba in yazo masa da ita sai ki ko yace sai an ka cake masa kudin sa gaban sa sannan yayi kaga duk wannan ya nuna kawai sana'a ce ba ibada bace ita ibada ba yadda ka san ba za a baka kudi kai sallah ba to ita shi makaratun Qur'ani yadda kake sallah haka shi makaratun Qur'ani yake ibada ba mutumin da za a ce ga kudi yi sallah an san cewa sallar ta zama ta banza ba ta da amfani to shi makaratun Qur'ani in ka yi shi ba dan Allah ba saboda an biya ka ba ibada ce ba kuma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahuddin ba umarce su ba sai dai su bauta Allah suna masu ikhlasi sana ko ba a ce sai an yi gangan ko ba kai ka karanta wance karanta wanne karanta wanne karanta ibada kowa yana zuwa ya bautawa Allah wataƙila ma ba a san ma me yayi ba ina iya cewa wani ina da bukata dan Allah ayi min addu'a musamman in kai wata ibada ka kai min addu'a kaga danin daman ka ne ibada da zaka yi sallah ce zaka yi azumi ne zaka yi karatun Qur'ani zaka yi sadaka zaka yi me zaka yi ba tare da na sa maka sharadi ba amma wanda yazo ce sai kai sauka alqur'ani kaga ya sa maka wata sharadin irin ibadar da yake so kamar cewa ita ce ibadar da zaka yi kawai Allah ya karba addu'arka da kuma babu wani nasi da ya nuna haka saboda haka shi karan kansa alqur'ani ibada ce kuma mutum yana iya ibada ya roki Allah bayan ya gama ibadar in na karanta qur'ani ya halatta in yi addu'a bayan karanta qur'ani in na yi sallah ya halatta in yi addu'a bayan sallah in na kai azumi ya halatta in yi addu'a yayin da nayi dawafi ya halatta in yi addu'a bayan nayi dawafi duk waɗannan ibadoji ne da ya halatta kai tawassuli da su ka nemi kamun kafa Allah da su amma ba a daukan wannan a matsayin wani wata kwangila ko wani sana'a zai zama aikin mutum kenan ana biyan shi yana yi
to sai wannan ita kuma take cewa malam tana da ciki ne wata biyu sai ta fara zubar da jini tun azhar amma kuma sai kashi gari tayi bari ya matsayin sallolin da suka wuce mata wannan lokacin da take cikin halin
lokacin da ta fara naƙuda ko abin nan jini yana fita jini ne na nifasi saboda haka babu wani ibada akan ta daidai lokacin
sai sa kuna gaba da ke cewa malam ƙarin bayani akan hadisin da ya magana wato magana kan hadisin da ya yi magana akan aske wa jariyai gashin suran kwana bakwai shin asken ya hada har da mata ne ko kuma maza kawai ake yi wa
na ce ba a yi mata aski saboda maza ake aski ba mace ba
sai na shi kuma ke cewa malam ya matsayin yin bacci a masallaci
to idan bukata ce ta sa mutum zai yi baccin saboda bukata kila ya zo ba ko ba inda zai sauka aka ce zai kwanta a masallaci wannan babu komai sahabbai akwai waɗanda suka rika kwana a masallaci kafin su samu masauki ahlus suffa da ake faɗa dukkanin su a masallaci suke kwana duk wanda ya yi hijira bayan Madina ta cika gidajen al-ansar duk sun cika da baki an rarraba kowa an bashi ya tafi da wasu to duk wanda suka zo kuma babu inda za a aje su sai suke kwana a cikin masallaci har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai hore musu inda za su koma sai su koma haka cikin su ma akwai wanda kuɗi suka yi daga ba irin Sa'd ibn Abi Waqqas ya zama babban attajiri babban mai kuɗi ba wai ci gaba da shi gurin ba wai zama ne na cewa nan mun zo wani zama na har abada ba amma da zai mai da masallaci gurin zaman sa na har abada wannan ba ya saba manufar da aka gina masallaci domin ita an gina masallaci ne domin a yi bautar Allah a yi zikiri ba wai don a rika mai da shi gurin kwana ba mun bukata ta kama ana iya kwana Abdullahi dan Umar su ma kafin su yi aure nan cikin masallaci suke kwana har lokacin da suka samu wadatar da za su yi aure su koma gidajen su haka su kansu ahlus suffa ba wai su suka zaba wa kansu zama a cikin masallacin ba bukata ce ta sa suka zauna a masallaci bayan sun samu wadata sun fita daga masallaci sun koma gidajen su haka abin ba wai dorewa ya haka ba haka in akwai bukata a kwana a cikin masallacin babu laifi amma in babu bukata ba daidai bane mutun ya maida masallaci gurin kwanansa.
Sai sakon Salo Mu'azu Koki dake cewa da Allah malai muna karin bayani akan hadisin dake cewa alkiyama ba za ta shiga har sai an rasa masu ambaton sunan Allah.
Wannan ɗaya ne daga cikin hadisai da yawa da suka nuna cewa alkiyama za ta tashi ala ashrarin nas, bisa shararan mutane. Allah ta'ala zai aiko iska da ta dauke rayukan iska mai dadi, rihun tayyiba, da ta dauke rayukan bayi na kwarai. Wannan bayan mai bayyanar bayan bayyana waɗannan ashra sa'a din da aka faɗa, irin su Dujjal, irin su Mahdi, Annabi Isa alayhi salam da sauransu. Bayan sun bayyana ƙarshen alkiyama ba zai tashi ba, la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas, akan mutanen da suke a shararai, mutanen da ba su san addini ba. Mushafin kansa za a dauke shi, alqur'ani za a waye gari babu shi. Kai ka dauko alqur'ani ka sai dai kaga takaddu ne kawai, amma babu komai a ciki. Allah ta'ala ya dauki kayansa, yadda ya taho daga wajensa haka zai koma ga wajensa. Shi yasa za ka ga a cikin aqida ta ahlus sunna abinda ake cewa alqur'anu minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, daga Allah ya faro kuma zuwa gare shi zai koma. Haka a cikin ashratus sa'a akwai dauke mushaf, a zo ka waye gari duk wani mushafi da ka sani, duk wani alqur'ani da ka sani, bugun alqur'ani in ka buda sai ka ga babu komai sai takaddu. To daga nan abubuwa za su yi ta ja da baya na addini har a kai ga wasu mutanen da gaba ɗaya duk mutanen kirki Allah ya dauke su ɗaya bayan ɗaya sai a shirarai. Haka a lokacin ba wanda za ka ji yana maganar Allah ma, bare har ya yi sallah, bare wani abu na addini. Shi ne abin da hadisin yake nufi.
To sai sakon Shamsu Muhammad Ali wanda ke cewa malam mutum ne ya auri mace amma kuma bai ambaci nawa zai bata sadaki ba, kuma Allah ya karbi ransa kafin ya bata, menene tawakin ta na sadaki?
Za a bata sadaqul mithli, shine sai a duba ire-irenta nawa ne sadakin su. Mai ake nufi da ire-irenta? Shine a dangin su ai an yi wa wasu aure kafin ta, kila an yi wa yatta, an yi wa yar babata ko yar kanwar babata an mata aure. To da aka yi musu aure nawa aka biya sadaki? To sai a ce to ire-irenta kenan, haka ne ya kamata sadakin su sai a bata irin wannan. Shi ake kira sadaqul muslim.
Sai sakon Ibrahim Hassan wanda ke cewa malam ina son karin bayani game da ingancin hadisin da ke cewa innal abda idha wudi'a fi qabrihi atahu malakaini fa yusbidanihi.
To wanda na sani hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ana cikin Bukhari, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu la yasma'a qira'an alihim. Idan bawaye aka sashi a kabari, waɗanda suke danginsa ko ƴan uwansa da suka kawo shi suka bada baya suka tafi, har ma zai rika jin wato ƙaran tafiyar wato takalmansu. To shikenan mala'iku biyu za su zo su tashe shi su ce da shi man rabbuka wa ma taqulu fi hadha ar-rajul, yani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu. A tambaye shi yayi ubangijinka kuma me zaka faɗa game da Annabi sallallahu alaihi wasallama, yace ina shaidawa cewa bawan Allah ni kuma manzansa. Shikenan fayuriyanihi maq'adahu finan nari qad abdalahu Allah bihi maq'adan fil janna, ya nuna masa gurin zaman sa a wuta amma Allah ya canza masa da wani wurin zaman a aljanna. Sannan a wasa'a masa, a yalwata masa kabarin sa kimanin zira'i 70, a ce kuma ya ci gaba da zama a cikin kabarin sa cikin ni'ima, a sanya kabarin sa ya zama kamar wata ainihin wani gidan gona ko reshar na cikin ni'ima har lokacin da Allah ta'ala zai tashi kiyama. Sai wanda yake munafiki shi kuma ko kafiri, idan ya mutu suka zo suka tashe shi suka ce me zaka ce game da wannan mutum da aka aiko a cikin ku suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ce la darai la talaitu wala la daraitu wala talam wala, sai ce la adri, sai ce la daraita wala talaita, sai ce shi bai san komai ba. Sami'tu an-nas yaqulu fa qultu kama yaqulu an-nas, mutane naji suna dai magana su ce kaza su ce kaza, ni ma dai haka naji ana faɗa akan sa, ni ma abinda naji mutane suna faɗa shi nake faɗa. to bai san komai ba dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi na sakon Allah. Saboda ka shi dai abin da yaji kawai mutane suna fada shi ma shi ya rika maimaitawa ce la daraita wala talit, baka karanta ba baka kuma sani ba. Saboda ka sai su daga guduma su dake shi dukan da zai yi kara fa sai husai hatan fa dribanihi bi matariq bi matariqa min nar bi matariqa min hadid, su dake shi da gudumar karfi fa sai husai hatan yasma'uha kull yasma'uha man yalihi illa thaqalin, sai masa dukan da duk wato in suka dake shi wata kara da dukkan wanda yake daura da shi sai ya ji wannan karan wanda kawai ba zai ji ba shine sune mutun da aljan sune ba za su san abin da ake yi ba. To wannan shine hadisin da na sani, amma cewa za su daddaure duk bawa ne aka sashi a cikin kabari za a daddaure shi tayu akwai hadisin amma ba daidai ya rubuta shi ba.
Sai ta kuna karshe da zamu dauka a wannan ranar da ke cewa shin ya halatta mutun ya ci kudin gwamnati alhalin ba albashin sa bane, daga Ibrahim Suleiman.
To ban gane ba albashin sa bane, kyauta ce aka bashi ko ko an bashi ofa ne a matsayin ma'aikaci sai zamana kuma ba aikin yake ba yana karba albashin, ya danganta da ban gane ba. In kyauta ce gwamnati tana iya ba mutun kyauta ya ce ba haramun bane, amma ya kasance ya je an bashi ofa ta aiki a matsayin malamin makaranta amma baya zuwa yana can yana harkokinsa, sai dai kawai in wata yayi yaje karɓi albashi kamar yadda ake yi a wasu ƙananan hukumomi. Babu shakka duk wanda yake da irin wannan ofa yana karɓi irin wannan kuɗi to harama yake karɓa, bai ci halal ba. Amma idan wani shugaba ne ya ga wani buƙatar tashi wata buƙatar sa ya ɗauko ya bashi domin ya wata buƙatar sa, wannan ba haramun bane a musulunci.
Alhamdulillah malam, Allah ya saka da alkhairi. Masaro ana maka karshen shirin a wannan rana, sai dai za ku iya kara sauraron maimaitawar wannan shirye-shirye na Asabar da kuma Lahadi a ranakun Talata da Alhamis da misalin karfe 2 na rana. Kuma za ku iya aika da sakonninku na tambaya akan 0800 555 4443 ko kuma 0700 777 4442 ko kuma ta kan 0700 360 4455. Haka zalika za ku iya aikowa cikin adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyon Rahma farincikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a Zanguna FM da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a zangayen nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ya samu damar amsa muku tambayoyin naku. Sai wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Bashir Idris Ngoko, Anas Idris Hassan, da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.